الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرنا مكة ومدينة ناده كرا دبو ديا دقلي حدود أربعين دبيو وانديزو ديدي دا ashirin da hudu ga watan ashirin da biyar ga watan hudu a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi Masjid Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya gafarta mishi wanda aka fi sani da masallacin Juma'a na Miyatti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a anguwar Bolari idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul ma'ida kuma mun kwana a number aya ta 31 za mu tashi kan number aya ta 32 kafin alaran mai jawo mana akwai yan tambayoyi masu dan yawa kamar guda 5 zuwa 6 watakila kuma muna so mu amsa su saboda fa'idar da ke cikin su wannan take cewa assalamu alaikum malan tambaya na anan shine tambaya na anan ita ce ya halatta ta rinka addu'a Allah ya sa mijinta ya sake ta saboda zaman nasu akwai cutarwa ma'ana tana so tana tambaya akan ya me ya halaccin ta dinga addu'ar Allah ya sa ta rabu da mijinta saboda a zaman su akwai cutarwa to na farko dai idan kin ce a zaman ku akwai cutarwa ba mu san wa yake cutar da wani ba ke yake cutar sa ko yake cutar ki ba mu sani ba amma dai bisa abin da muke kyauta zato wala Allah kina nufin shine yake cutar da ke to abin da shari'a ta ce shine wa in khiftum hiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma idan sabani yayi yawa tsakanin mata da miji abin da shari'a ta ce shine a taso da wani daga cikin iyalanta wanda suka zama sun wakilci aurenta haka shi ma a samu wani daga cikin danginsa wanda suka wakilce shi wajen auren a zauna a tattauna a ga menene matsalar da take faruwa tsakaninsu wannan zai faru ne bayan shi da kansa ya yi iyakacin kokari su fahimci juna ita ma matar ta yi iyakacin kokari su fahimci juna amma a biya ki to anan sai a taso da bangaren ta da bangaren sa sai a zauna in ta kama su ma a kira su ai zaman da su kowanne a ji me yake complaint din sa tsakanin sa da dan uwan sa to anan ne ake so su waliyai da wakilai sai su hukuncin ci gaba da zaman auren ko kuma kashe auren amma dai abinda Allah ya alƙawari shine matukar an zauna tsakani da Allah dan ana neman maslaha ne to Allah ya ce sai ya samar da maslahar da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai iya samar da ainihin wato maslaha saboda haka ni anan shawarar da zan baki maimakon ki ta addu'a Allah ya raba ku to gara abu wannan matakin tukunna abu na biyu ta iya yiwuwa kumbuwa wannan matakan duka ba a cimma nasara ba to shin ya halatta ki ta addu'a Allah ya raba ku ni ina ga har yanzu bai kamata ki ta addu'a Allah ya raba ki da mijinki ba amma ki ta addu'a Allah ya zabar miki da abin da yafi alkhairi idan misali zaman ki da shi ne mafi alkhairi Allah ya tabbatar da wannan zama kuma ya saita tsakanin ku idan kuma rabuwar ku ita ce mafi alkhairi to ubangiji madaukakin sarki ya kawo rabuwar ina ganin bawa Allah zabi a wannan gabar yafi muhimmanci sama da taken side ma'ana ki dauki abu guda ɗaya kawai ki ce Allah ya min kaza gara ki bawa Allah zabi ki bar masa lamarin a hannunsa wala Allah Allah zai iya miki abin da yafi abin da ke kike tsammani ko kike zato ko kuma kike so ya kasance saboda haka wannan dai shine a takaitan takaitawa ki ci gaba da addu'a Allah ya zabar miki mafi alkhairi dangane da zamantakewar ki da mijinki wallahu a'lam assalamu alaikum malam ni ne da mijina mun kai shekara 8 muna neman haihuwa ba mu samu ba amma a asibiti an ce shine baya haihuwa malam zan iya neman mafita dan naje wani gida na samu haihuwa tunda yaki neman magani to ai ba likita ne yake bada haihuwa ba Allah cewa ya habu liman yasha'u dhukur ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yazawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u hakima Allah shine ke halittar abin da ya ga dama ya so kuma shi yake ba wa mutum ƴaƴa maza shi yake ba wa mutum kuma ƴaƴa mata shi yake yi wa mutum jalof dan wake wake da shinkafa maza da mata sannan shi yake barin mutum bakarare ya zamanto baya haihuwa saboda haka likita aikin sa shine ya bincike ya gane meye matsalar da ta jawo haihuwa amma yanke hukunci cewa wani baya haihuwa idan yayi haka shi ma ya shiga cikin hurumin Ubangiji amma wani yana dauke da wata matsala da tana iya jawo masa ya samu matsala wajen haihuwa haka ko wanda tana da matsalar da za ta iya jawo mata ta samu matsala wajen haihuwa amma yanke hukuncin cewa mutum ba zai haihu ba wannan matsala ce kwarai da gaske shiga go cikin gonar Allah ne naga mutumin da ya shekara 18 da matarsa a na 19 Allah ya bashi haihuwa ni da ido na ganshi yanzu ga malam Rabi commander da kuke ganin sa a zaune lokacin da ya auren sa na farko shekara 6 ko shekara 7 yayi da matar ba a samu haihuwa ba sai a na 8 aka samu so saboda haka wani lokaci akan yi gaggawa wa Ubangiji wato shi dan adam fa idan ba mika wa Allah lamarin sa yayi ba to zai dinga wahala ne kawai inda wai ke kina lissafin ai ya kamata idan an yi auren mace shekara 1 ta haihu ko a ganta da ciki to ai kin shiga gonar Ubangiji ba haka Allah yake lamarin sa ba Allah zai iya barin mutum ya shekara da shekaru babu cikin babu alamar sa kuma daga baya cikin yazo kuma a haife shi ana kuma iya samun cikin ya tsara shekara da shekaru ma a cikin ba a haife shi ba Imam Malik Imam Darul Hijra ranar da aka haife shi hakwaran sa ras gabaki daya duk hakwaran sa sun tsuro ba kwaya daya wanda ya saura a shekara nawa jinjiri yake yin ko yaro yake yin hakwara a shekara nawa shekara 2 3 zuwa sama da haka to kun ga shi yanzu ya akalla yayi shekara 2 a cikin mahaifiyarsa kafin aka haife shi dan ranar da aka haife shi hakwaran sa gar ba kwaya daya wanda bai fito ba to saboda haka Allah yana iya canja al'amura kawai ki nema a gurin sa subhanahu wa ta'ala kuma kiyi hakuri wato ci da zuci da jin cewa kawai lokaci kaza ya kamata in samu ciki lokaci kaza ya kamata in haihu wato shiga cikin gonar Ubangiji ne da kuma yi wa Allah shishigi cikin lamarin sa saboda haka idan Allah ya ga dama sai ya hana ki haihuwa in Allah ya ga dama sai ya baki muna dai da Annabi Zakariya wanda shi da kansa ya ɗebe tsammani daga cewa zai haihu amma sai ya ce walam akum bi du'aika rabbi shaqiya Allah ban zama matsiyaci dangane da roƙonka ba na tabbata in na roƙe ka zaka bani kuma Allah ya bashi haihuwa to saboda haka ni shawara da zan baki maimakon ki ce bari ki rabu da mijinki in dai kuna zaune lafiya to zaki iya zuwa wani gida ki je ki samu haihuwa amma kuma ki rasa kwanciyar hankali da zaman lafiya to kin ga kin an samu wancan an rasa wancan shi dan adam Allah baya bashi dukkanin bukatunsa gaba daya wani Allah zai bashi kaza sai ya hana shi kaza wata kila kai complain din haihuwa ki amma kuma kina zaune lafiya wata kuma tana can ta tara ƴaƴan amma babu zaman lafiya to saboda haka ki roki Allah kawai ya baki mafita a gurin sa ba wai ki kashe auren ki ki tafi wani gida dan neman haihuwa ba shi kuma miji idan har ya tabbatar likitoci sun ce yana da matsala to kuma ba daidai bane ya zauna baya neman magani saboda shi neman magani musulunci ya yarda da shi matukar dai ba abu hanya da shari'a ta hana ba ma'ana ko ki zuwa gidan zambokaye ko wani makamancin haka amma idan dai neman magani ne na musulunci ko na zamani wannan musulunci bai hana ba bai kamata kuma shi ya zauna ba dan haka dai shawara da nake baki ki ba hankali ki yi hakuri har zuwa lokacin da Allah zai kawo miki mafita ki roki Allah alheri maimakon ki ce dole kai kin kashe auren ki Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya karawa malan daraja amin tare da mu da ku baki daya malan tambaya na ita ce wai duk musulmi ba zai tabbata a wutar jahannama ba kuma komai girman laifin da yayi wa ubangiji da kuma jama'a nagode Allah ya saka da alkhairi gaskiya ne abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa zai iya dawwamar da mutum a cikin wuta idan ya aikata shi shine shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u lalle Allah baya gafartawa mutumin da ya shirka in da ya mutu akan ta shi ma fa da sharadin ya mutu akan ta ne wa man yartadin minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna mutumin da ya mutu yana shirka baya tuba ba to lalle wannan ba za a ainihin wato a karbi abun nan din sa ba zai samu gafarar ubangiji ba sai dai fa idan da yayi shirkar kuma daga baya ya tuba to shikenan wannan Allah madaukakin sarki zai karbi tuban sa idan ya tuba kafin ya mutu saboda haka wannan a takaice shine dan haka duk musulmi duk tabargazar da yayi wa Allah duk laifin da yayi wa Allah matukar babu shirka a cikin laifin to ana sa tsammanin idan ya shiga wuta ma zai fita ta iya yiwuwa Allah ya sassauta masa yayi kamar shekara miliyan 9 a cikin wutar jahannama a inda akwai ran da zaka fita har ga ma kafa ai shekara miliyan 9 a lahira ai ba komai bane wallahi in dai za a fita wato ina so ku gane in aka ce abadan abidina dinna to ko shekara miliyan 100 ne in dai aka ce za su kade zaka fita wallahi zaka ji da sauki ana fadin wata kissa ana cewa duk kafirin da ya san akwai ranar da zai fita a cikin wutar jahannama ko shekara miliyan 100 ne to wai saboda tsabar murna zai fita ana masa azabar ma zai iya yin bacci a cikin wutar jahannama to wannan dai ya zuki ta manda ne wai kama kare ka hada shi da kura ka ji gudu ya raba ba ku rege in ziyara saboda haka ba gaskiya ba ne amma dai tabbataccen abu ne idan mutum ba da shirka ya mutu ba to duk azabar da za a yi masa akwai ranar da ainihin wato zai iya fita da izinin Allah amma wannan kuma kar ya baki lamuni nake ce to oh tunda haka ne to bari in ci gaba da cutar mijina bari in ci gaba da wane ne tunda dai ban yi shirka ba ai ba zan dawwama a wuta ba da Allah abinda nake so ki gane in kina so ki kwatanta zafin azabar da zaki tunkara yau idan kin je girka abincin shan ruwa to wutar gas din nan ko wutar murhun nan ko wutar risho din nan ki dan tura yatsan ki tai kamar sakon 15 kar ta kai minti ɗaya da Allah sakon 15 ki sa yatsan ki haka tai sakon 15 il har sau 15 zaki iya ba zai yiwu ba wuta ba abar wasa bace kuma wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace juz'un wannan wutar ta duniya juz'un min 70 juz'an min nari jahannam kaso ɗaya ne daga cikin kaso 70 na wutar jahannama ma'ana san da aka raba wutar jahannama kaso 70 sai aka dauko ɗaya aka turo duniya da ita ne duk muke wannan hore-horen wutar duk bala'in wutar da take ka inji dam duka kaso ɗaya ne na jahannama duk wutar lantarkin duniya gaba daya a cikin wannan kaso ɗaya na wutar jahannama duk wutar da take cikin kamfanin ashakar take narka siminti da narka karfe da zama mayar da karfe ruwa saboda tsabar bala'i duka kaso ɗaya ne daga cikin kason me wutar jahannama guda 70 to da Allah ko wannan ɗayar aka tara ta duniya aka ce bari a yi wa mutum azaba da ita jikinsa zai iya jurewa to balantana a hada ta da waɗancan ta lahira kaso 69 a hada da wannan ta duniya zama 70 a ce a nan za a yi ma azaba ai magana ba karama ba ce saboda haka a nisanci wuta ko daidai da sakan ɗaya ne kar wannan ya baki lasisi na cewa to bari ki ci gaba da sabawa Allah Allah ya kiyaye assalamu alaikum malam ya ibada alhamdulillah Allah ya karba mana amin summa amin, Allah ya karɓa mana. Malam ni ne na samu ciki ba ta hanyar aure ba, amma bai fi wata biyu ba sai ya zube, sai na ga jini na sati biyu, ma'ana na yi jini na sati biyu, ma'ana bayan ta haifata wato ɗan ya zube ta yi jini na sati biyu, sannan sai na ɗaura aure. Malam ya matsayin aure na, malam amma fa na tuba, wallahi tallahi ba zan sake ba. To, to, ni ina ganin idan Allah ya rufa mutum asiri akan wasa matsala da ya samu, to bai kamata shi kuma ya tona wa kansa asiri ba. Wannan laifi ne tsakaninki da Ubangiji. Kin je ki wasu ko wani ya miki ciki na shege kamar yadda Bahaushe ke faɗa, kuma Allah ya sa cikin baki haife shi ba har ya zube, kuma bayan kin yi jini na zubewar cikin, dama akwai miji watakila a ƙasa, ko kuma shi wannan mijin ko wannan namijin da ya miki wannan cikin aka ɗaura muku aure. To farko dai dama a ƙa'ida idan mace ta yi zina, to idan za a ɗaura mata aure akwai buƙatar sai ta yi abin da malaman fiqhu suke ce masa istibra'i. Shi istibra'in nan jini ɗaya ne mace ake so ta yi bayan ta sadu da wani namiji wanda ba mijinta ba. To idan ce wannan jini ɗayan, dama shi amfaninsa shi ne ya zamanto an samu salamatun rahim, kubutar mahaifa daga cewa akwai cikin wani a ciki. To ke dama cikin ya shiga kuma ya fita kuma har jini ya zo, saboda haka baki da matsala idan kin ɗaura aure bayan wannan ainihin wato jini ɗin, tunda zai zamanto miki kamar kwatankwacin wancan istibra'in ne da ake bukata ki yi. Wannan shi ne. To kin ga a ƙarƙashin wannan babu buƙatar ma ki rubuta wannan takardar gaskiya, amma wataƙila kina cikin kokwanto ne na cewa wannan auren naki ya tabbata ko bai tabbata ba. A taƙaicen taƙaitawa, a iya fahimtata auren ki ba shi da matsala, dan dama inda a ce baki jinin bane, to sai mu ce dole yanzu mijin ke dakatar da saduwa da ke har sai kin yi wannan jinin kwaya ɗaya wanda yake tabbatar da kubutubar mahaifarki. To tunda mahaifarki ta riga ta kubuta daga abin da ya shiga ciki, shikenan tunda an ɗaura miki aure bayan haka wannan auren da izinin Allah, a iya fahimta ta wallahu a'lamu, babu wata matsala tattare da shi. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Amma ina jan hankalin dan mata da mata da ku ji tsoron Allah, wannan wataƙila nata ne ya bayyana. Akwai waɗanda za ka samu suna aikata irin waɗannan munanan ayyuka, wata ma tana iya shiga da cikin wani har cikin gidan. Akwai wata shegantaka da ƴan mata suke yi wai ban kwana da masoyi, wallahi tallahi wai ban kwana da masoyi, samari uku ko hudu suna nemanta, to sai Allah ya sa wani shi ya wini, wani shi ne zai a ɗaura aure da shi. Da haka sai ta din heta tafi gurin sauran samarin ta je wai su ban kwana. Da haka ta je wancan ya sadu da ita, ta je wancan ya sadu da ita, ta je wancan ya sadu, sannan ana saura sati biyu sannan a ɗaura mata aure. Ta iya yiwa a cikin wannan saduwar da suka yi da waɗancan akwai wanda cikinsa ya shiga cikin cikinta, sai ta shiga da cikin wannan mutumin gidan mijinta na aure. Tunda sati ɗaya ne ko biyu ba lallai bane a gane. Da haka bayan sati ɗaya ko biyu idan ciki ya bayyana, ko wata ɗaya ko wata biyu, aka je aka gwada aka ga cikin watansa ɗaya ko watansa biyu, kaga ba lallai bane a gane cewa cikin nan ba namijin bane. Shikenan sai ta je ya raine shi, ta haife masa hiya, masa tarbiyya duka, ya wahala a kansa har girmansa, amma kuma a tsari na Allah ba ɗansa bane. Kin ga kin cutar da shi, kin cutar da kanki, kin zalunce shi, kuma Allah ba zai barki ba. Wallahi barin faɗa muku, akwai da yawa daga cikin mazaje da suka raini ƴaƴan da ba nasu ba, an shigo musu da su a matsayin ƙananan ciki ba a sani ba, shi bai sani ba, ya zo an haife masa hi a ciki, ya raine shi, ya gama masa duk wata hidima, amma fa a zahirin gaskiya ɗan nan ba nasa ba ne. Shi yasa da Allah ya san mata suna da wannan matsalar. A cikin suratul baqara sai ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Bai halatta ga mata su dinga ɓoye abin da ke cikin mahaifarsu ba in har sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe. yasa malamai suka ce abubuwa guda biyu ana gaskata mace akan su ba namiji ba. Abu na farko shine mas'ala ta ciki, idan mace ta ce tana da ciki ko ba ta da shi to dole a gaskata ta. Haka idan mace ta ce tana jini ko ba ta yi to dole a gaskata ta. Yasa Allah ya jingina abin da yake abin da ya shafi mahaifa zuwa gare su cewa bai halatta su koye ba, domin su suna da damar su ce akwai ko babu to su faɗi gaskiya. Shi kuma bangaren saki nan kuma shi ake gaskata da miji. Yau inda mace za ta zo ta ce mijinta ya sake ta, sai mijin ya ce ni kuma ban sake ta ba, wa za a gaskata? Ki za a gaskata? Ba za a gaskata ta ba. Amma da mijin zai ce ta gama jinin al'ada fa mana, sai ta ce a ni ban gama ba, wa za a gaskata anan? Ita za a gaskata. To saboda haka kowa da bangaren da Allah madaukakin sarki ya sa shi yake da iko na ya faɗi abin da yake na hakika na gaskiya tsakaninsa da Allah. Saboda haka wallahi ku ji tsoron Allah, matan da suke irin wannan shegantakar da irin wannan barnar, to lalle lalle kuna cutar da kanku kuma kuna cutar da al'umma. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya karawa malam basira amin. Tambaya ta ita ce mace ce maras lafiya mai ciwon tabin hankali, tana jinin haila, shin za a iya yi mata maganin da ake yi wa wanda za ta daina yi, wato za a iya mata magani da ake yi wanda za ta daina yi kwata-kwata? Nagode. To gaskiya hukuncin da ke kan mai hankali dangane da jinin al'ada, to haka yake kan wacce take misali ba ta da hankali. Domin aihi jinin al'ada kamar yadda ranar na faɗa muku, annabi ya ce wani abu ne wanda Allah ya rubuta shi akan mata 'ya'yan Adam, babu yadda za a yi a ce mace ba ta yin sa. Saboda haka koda a ce ba ta da lafiya tana taɓin hankali, wannan abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta shi akan ta, ba zai yiwu ya daina zuwa mata ba. Idan kuma kuka nemi tsayi da shi ta hanyar magani, to za ku ƙara danno mata wata cutar bayan wacce take fama da ita na taɓin hankali. Ma'ana za ta yi ta fama da ciwon ciki da wasu matsaloli, kuma jinin daga ƙarhe dole sai ya fita. Saboda haka bai halatta a ce za a tsayarwa da wata mace jininta na al'ada ya daina fita saboda wani dalili, bai halatta ba. Kawai a bar shi ya fita yadda Allah ya tsara fitarsa. Wannan shi ne kawai a takaitan takaitawa. Allah ya shiryar da mu, Allah ya datar da mu, Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu. Kamar yadda muka faɗa za mu tashi a nambar aya ta 32 insha Allah, kuma Allah ya madaukakin sarki ya ce a daram.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن
Allah subhanahu wa ta'ala yace min ajli zalika to saboda wannan kisa da dan annabi Adam yayi wa dan uwan shi saboda wannan kisa din katabna ala bani isra'ila sai muka rubuta akan banu isra'il annahu man qatala nafsan cewa lalle duk wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin ba tare da tayi abun da ya kamata a kashe ta ba ma'ana haka kawai ka kashe wani ba tare da yayi abun da ya cancanta a kashe shi ba kuma kai ba hukuma daga cikin hukumomi ba aw fasadin fil ardi ko kuma ya yada wata barna a doran kasa wanda wannan barnar tana iya daukar ma'anar kashe jama'a ko kuma kashe rayuwar su gaba daya Allah ya ce fa ka'annama qatala an-nasa jami'a hukuncin wannan mutumin kamar hukuncin wanda ya kashe mutane ne gaba daya idan ka kashe mutum daya to kamar ka kashe duniya ne ne zunubin da za a rubuta ma yasa manzon Allah cikin hadisi ingantacce yace la yazalul muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman dan adam musulmi ba zai gushe ba cikin walwala da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin addininsa a matsayinsa na musulmi matukar bai taba zubar da jinin wani wanda Allah ya haramta mishi ba ma'ana daga zarar aka ce a rayuwarki ko a rayuwarka kayi sanadiyar mutuwar wani to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shiga bala'i a addininka saboda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce gobe kiyama rai za ta zo ta ainihin wato damki ta ci kwalar wanda ya kashe ta ta tafi da shi gaban Allah ta ce ya rabbi sal hadha lima qatalani ya Allah tambayi wannan meye nayi masa ya kashe yanzu don Allah akwai tashin hankali da matsalar da ta wuce a ce gobe kiyama mutum ya ci kwalar ka ya tafi da kai gaban Allah ya ce a tambaye ka me yasa ka kashe shi akwai tashin hankalin da ya wuce wannan jama'a wallahi babu tashin hankalin da ya wuce wannan a ranar da ba za ka iya biyan sa da ko daidai da naira ɗaya ko biyu ko kuma goma akan laifin da kai masa na kashe shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul takwir yace wa idhal maw'udatu su'ilat
bi ayyi dhanbin
Allah ya ce wa idhal maw'udatu ku tuna ranar da al maw'uda jinjira da aka kashe malamai suka ce ɗayan biyu imma dai tana jinjira a je a binne ta da ranta a kashe ta kamar yadda da ita ce ɗabi'ar larabawa da yanayinsu da ke sun tsani ƴaƴa mata to daga an haifawa mutum ƴa mace sai zai danna ta a rami da ranta saboda wulaƙanci ya zuba mata yashi a kanta ya kashe ta Allah maɗaukakin sarki ya haƙaito mana wannan a cikin alƙur'ani al-ramma
wa idza bushira ahadun unta dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارى من القوم سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون
Allah madaukakin sarki yace wa idha bushira ahaduhum bil untha, lokacin da akai wa ɗayan su bushara da cewa ya samu ya mace, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhi, sai fuskar sa ta murtike ta hada wato gabar da yamma kamar hadiri ya dauro, yana cikin fushi yana cikin nunkufurci baya jin dadi, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhi. Allah yace yatawara min alqawmi, har yana kuya wa jama'a, yana koyewa saboda baya so a jingina shi da cewa shi ne baban wanci, an haifa masa mace. Duba ku ga yadda Allah ya tsamo mata daga irin wannan kangi na wulakanci, amma yanzu wai suna neman yancin su a gurin turawan yamma. Duk wannan yancin da musulunci ya zabo mata a ciki, da ana wulakanta su ana kashe su a zamanin jahiliya fa, ya kai idan mutum yana da mata dan sukan auri mutum ka ganshi da mata 100, mata 150, mata 200, duka matansa ne, to ba nan ne bala'in ba. Idan ya kwanta ya rasu ƴaƴansa maza sai su raba matan gado, su ne iya ƴaƴan matan fa, amma su za su ci gadon matan kuma, sai a raba su gado a ce wani ka ɗebi 9, wani ka ɗebi 14, wani ka ɗebi 25. Allah, wallahi da haka mata suke, a raba su gado ga wasu. Duk Allah ya kwato ku daga wannan masifar, yazo yace da idan an duk dukiyar da uba ya rasu ya manta ya kwanta ya rasu ya bari, idan an zo raba gado babu raban ya mace ko miskalin zarrace. Asalin dalilin saukar ayar raba gado ma wata mata aka cuta dan irin wannan matsalar ta jahiliya, aka nemi a aiwatar da ita bayan turo manzon Allah. Da manzon Allah aka kawo ƙara gurin sa, sai ya ce to ni ma bazan iya cewa komai ba, ku jira Allah zai kawo hukunci. Dalilin an cutu wata mace ne daga cikin mata, an yi raban gado an hana ta, sai Allah ya saukar da yusikumullahu fi auladikum, Allah ya faɗi ga yadda za a bada raban namiji, ga kuma yadda za a faɗi za a bada raban mata. Duk fada haka mata suke zamanin jahiliya, jahiliya period and darkness, bakar jahiliya wanda babu mutunta kyamata a ciki. Allah ya ce zalla wajhuhu muswaddan, sai fuskar sa ta daure, wa huwa kadhim, yana cikin bakin ciki da nunkufurci. Allah ya ce yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi, sai kaga yana tsoye wa jama'a saboda munin abin da aka yi masa bushara da shi, sai kaga ya fara tunanin ayumsikuhu ala huni, shin zai rike wannan yarinyar a bisa wulakanci da cin mutunci ya zama kullum yana cutar da ita, am yadussuhu fi turabi, ko ma kuma ya je ya danna ta a rami da ranta ya kashe ta. Allah ya ce ala sa'a ma yadhuru, yayi muni abinda suka dauka wa kansu na zunubi, yayi muni abinda suka dauka wa kansu na zunubi. To wannan fa jahiliyar har yanzu bata bar cikin mu ba, domin akwai matan da suke zubar da ciki, haka ne ko ba haka ba? Wallahi duk matar da ta zubar da ciki, indai ba matar aure ne wanda likita ya bada shawarar a barar da cikin nan saboda kada a yi asarar biyu, ita ta mutu ɗan ya mutu ba, ko dai wata shawara ta likitoci ta sa ta zubar da ciki ba, wallahi duk matar da ta zubar da ciki tana cikin wadda Allah zai saka ta a layin waɗanda suka yi kisan kai. Akwai mata wai saboda suna so su more a duniya, wai ita ba ta so ta tsufa, wai ita ba ta so ta ragwargwabe, don haka daga ciki ya shiga mata ba shawarar mijin, sai ta tafi kemis ɗin anguwarsu ta ce likita yi min overdose, likita ya bata magunguna da suka wuce ka'ida. Wallahi wata matar sai ta cika tafin hannunta da ƙwayoyi, sai ta zuba su kawai sai ta bude ruwa, idan ƙwayoyin suka higa su hautsi na cikin, su hautsi na cikin, da yamma kawai sai kaga jini ya balle mata, shi kenan cikin ya zube. Banda wannan yanzu ya kai akwai likitoci munafukai da ma'aikatan kemis munafukai wanda ake hada baki da su, mata daga gidajen mazajensu suna zuwa suna zubar da ciki a cikin kemis ɗin su. Yana faruwa ko baya faruwa? Yana faruwa. Wai idan ka tambaye ta me dalilin da yasa ba ta so ta haihu, ita ce mallam yanzu duniyar nan da dan karfinka baya ta kare ballantana ka haihu daya ka haihu bi ka haihu uku wai ita a iya tunaninta rashin haihuwa yake jawowa mace ba za ta kufa ba na rantse muku da Allah yau da gobe ita ke sa amara amarya billahi allazi la ilaha illa huwa an gane magana da kiyo ku kaga dai amarya bai kamata amare ta ba amma yau da gobe in ta yawa wallahi za a gaura mata mari wata ran ce ba daidai ba to yau da gobe tana sa mata ta ragargaje wallahi kawai abin da zai saki quality fa shine ki rike Allah subhanahu wataala kin ga sallan nan ki daina wasa da ita kin ga wannan azumin na Ramadan da azumin nafila ki daina wasa da shi kin ga duk wata ibada ta sadaka ko kyauta biyayyar miji ya sa kike ya hana kike bari kin ga tasbihi kin ga zikirori na safiya da maraice kin ga zama da alwala da sauran ayyukan ibada irin waɗannan wallahi tallahi su suke sa mutum yayi quality a rayuwarsa kigan shi ya dade a duniya amma gar komai nasa lafiya kalau ba abin da ya same shi to wannan yake sa mace ta yi quality amma wallahi duk wata dabara da duk wata hikima shafa shafan banza like like sayo abun matsi ci da kaza ci da zabuwa ci da agwagwa ci da tattabaru duk ki gama ci billahi allazi yake ragargaje billahi allazi duk ki gama ba abin da zai saki quality idan baki ba Allah ba Allah ina gaya muku wallahi wallahi abin da ke sa dan adam ya quality ya zama gardashi shine ya rukun su cikin ibada ga Allah subhanahu wataala ki daina ƙarya ki daina munafurci ki daina zamba cikin aminci ki daina gulma ki daina cutar miji ki daina sata ki daina gulsus ki daina gulmawuya ki daina gulunguluma da sauran duk abin da ya shafi sako ki watsar da shi ki rike Allah subhanahu wataala wallahi ki ga irin kwalitar da zaki amma sai ka gama sai ta je ta zubar da ciki wai tana so ta zuma dan haka mutum ma bai sani ba sai ta je ta zubar haka wasu suke zuwa a ji a yi musu allurar family planning babu shawarar mijinsu ita yin allurar family planning ba mu ce laifi bane kai tsaye idan misali akwai bukata ta iya yiwa kina da kwanika muna yara muna rera waka uwar kwanika almajiri na barar yaya dauki ki bashi ke ce kike haihuwa kullun yacce ce dauki ka bashi ai kai ne kake mun cikin kullun dan haka muke rerawa muna yara wai ita uwar kwanika ne daga wannan dan ya zumbulo kafin ka ce kwabo ta sake dauko wani an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka wasu haka suke ba shawara da miji ba komai idan kina kwanika ko kina da matsala na yawan samun ciki akan lokaci ko kuma idan kin dauki cikin yana wahalar da ke akwai matar da na sani idan ta dauki ciki kafin ta haife ki a kallon ne ta su maka man sau uku ko sau hudu su ma akwai matar da na sani daga an ce ciki ya shiga to ta tafi asibiti in kaga ta dawo gida to ta haihu tana da samun ciki an bata gado sunanta yau ciwon ciki gobe ciwon baya jibi ciwon hakarkari gata kamajika citta mashashara haka ake ta fama in ka ganta lafiya lafiya to sai ta haifi dan ne sannan take samun sauki to kin ga irin wannan idan ta buƙaci ta ba da tazara kin ga ba za a ce ta yi laifi ba saboda ta samu ta dan huta saboda wahala amma ke lafiyar ki kalau akwai fa matar da wallahi in ba dan buƙatar a je a sanya lafiyar yaro ya yake ciki ba in ta dauki ciki har ta haihu ba ta da buƙatar zuwa asibiti haka ne ko ba haka ba ba ta da buƙata har ta haifi dan sai dai kawai saboda shawarwarin da likitoci suke bayarwa a je a bincika a ga ya yaron a je awo a je a yi scanning a je a yi kaza a je a yi kaza amma in ba haka ba ba ta da buƙatar wannan to amma a haka wasu Allah ya musu irin wannan ni'imomin amma suke wulakanta ni'imar da Allah ya musu suke zubar da ciki wallahi to Allah ya ce wa idhal mawqudatu su'ilat ranar da wato jinjirar da kika kashe kika zubar da cikinta cikin nan cikin shege ne ko ku ciki ne na sunna cikin nan na gaban fatiha ne ko kuma ciki ne na aure kika je kika zubar ba gaira ba dalili Allah zai yace wannan jinjirar za ta zo ta ci kwalar ki a gobe kiyama ka ce bi ayyi zambin qutilat Allah tambayi wannan uwar ta wa mene mata ta kashe za ku amsa tambaya a gobe kiyama billahi allazi saboda haka wallahi ku shiga taitayin ku nemi albarkar haihuwa haihuwa albarka ce haihuwa daraja ce haihuwa mutunci ce haihuwa alheri ne kuma waɗannan kin ciki ko kin haihuwa da kuke ba karaman masifa yake zama muku ba ba karaman masifa yake zama muku ba akwai mata da na sani wanda wata kila kun san ta babbar mata ne a garin nan tana da ƴaƴanta guda huɗu ko biyar ko wani makamancin haka sai ta daina haihuwa kai daga ƙarshe ma ta je ta sa aka juya mata mahaifa tace ita ba za ta ƙara haihuwa ba waɗannan biyar din sun isa ashe Allah ba a masa haka da Allah ya tahi jarrabarta uku daga cikin su maza ne biyu mata ne ɗaya daga cikin ƴaƴan haka kawai yana kwance aka zo aka neme shi sama da ƙasa aka samu ya mutu haka siddan babu ciwo ba komai ɗaya sun dawo daga primary ɗan a taɓaye ɗiban karan mahaukaciya da ke a kan titi ya buga shi a nan ya mutu ɗaya ne ya kai matakin zuwa jami'a shi ma ya dawo daga jami'a Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar shi suka yi accident a kan hanya saura mata guda biyu ɗaya yarinyar an yi aurenta haihuwarta ta farko ta zo haihuwa ta rasu saura ɗaya ɗaya kuma haka kawai rashin lafiya ta kama ta ita ma ta mutu duk biyar ɗin Allah ya ɗauke su kuma wallahi matan nan da ƙarfinta da komai ta hana kanta haihuwa sai ga ta tafi Germany ta je a sunce mata mahaifa yanzu tana so ta haihu tunda Allah ya ɗebe waɗannan aka je aka sunce mahaifar aka yi duk abin da za a yi ta dawo kusan shekara biyar tana neman ciki wallahi cikin yaƙi kira ba a yi wa Allah haka idan Allah ya yi ki mai haihuwa ki yi haƙuri ki roƙi Allah Allah ya baki mai albarka kuma ya baki lafiya wannan shine kaɗai mafitar ki duk wata dabara da za ki yi wallahi ba za ta haifar miki da alheri ba amma kashe ƴaƴa da kuke yi da zubar da ciki da kuke ba gaira ba dalili to fa shi ma yana cikin man katala nafsan duk mutumin da ya kashe wata rai bi ghairi nafsi ba tare da wani ran ta yi abin kashe ta ba maka annama katalan nasa jami'a hukuncinsa kamar ya kashe mutane ne gaba daya Allah ya shirye da mu Allah ya ganar da mu wa man ahayaha wanda ya raya rai inji Allah faka annama ahayan nasa jami'a kamar ya raya mutane ne gaba ki daya Allah ya ce wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinati hakika manzanninmu sun zo musu da hujjoji da dalilai thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika sa'annan da yawa daga cikin musu bayan manzannin sun zo fil ardi a doran ƙasa la musrifuna suna nan suna matsayin mabarnata ba sa biyayya ga Allah subhanahu wata'ala suna barna a doran ƙasa Allah ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sanadi cewa sakamakon waɗanda suke yakar Allah suke yakar manzon Allah wa yas'auna fil ardi fasadin kuma suke yada barna a doran ƙasa ma'ana sakamakon waɗanda suke yakar Allah ma ma'ana al-muharaba ko al-hirab al-hirab malamai suka ce ma'anarsa ɗayan uku ne ko dai a samu mutum ya ɗauki makami ya je ya dinga kashe mutane shine irin yadda yanzu ake ta kashe bayin Allah babu ghaira babu dalili haka kawai wasu su ɗauki makamin su kiga jeji su ta kashe jama'a ko kuma mutum ya ɗauki makami ba da niyyar kisa ba sai dai niyyar kwace dukiyar jama'a shine kamar ƴan fashi zaki ga wasu da yawa daga cikin ƴan fashi su a ƙa'idar su ba sa kisa in dai sun same ku da kuɗi to za su karɓe kuɗin ku in su samu ba ku da kuɗi wasu su yi kisa wasu kuma su ba ku wahala su ce ku tafi to wannan ɗayan biyu ko kuma mutum ya ɗauki makami da nufin firgita jama'a haka kawai shi ba wai nufin sai ya kashe ka ko nufin sai ya karɓe dukiyar ka ba a'a manufarsa kawai ya ɗauki makami ya firgita ki ki fita a guje ya cintsire da dariya wai ya tsorata ki ko ya tsorata ka to wannan shine damuwarsa shine matsalarsa to manzon Allah malamai suka ce wannan shine ma'anar innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ko dai mutum ya ɗauki makami don kisa ko ya ɗauki makami don kwace kuɗin jama'a ko ya ɗauki makami don tsorata jama'a to waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu mutum yana iya aikata su to wani yana ƙarawa na huɗu ya kashe kuma ya ɗauki kuɗi ko akwai kuma wanda zai yi kisa ne kaɗai ba ɗaukar kuɗi akwai kuma wanda zai dauki kudi ne kadai babu kisa akwai kuma wanda zai tsorata jama'a ba daukar kudi babu kisa ba komai to shine Allah sai ya faɗi abin da za a yi musu waɗannan mutane idan suna da wannan dabi'a Allah ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu sani dai sakamakon waɗanda suke yakar Allah to malamai suka ce zai yi wa a yaki Allah zai yi mutum ya hada rindina ya tafi yaki da Allah ba zai yi ba mutum zai yi ya hada rindina ya tafi yaki da manzon Allah ba zai yi ba to amma me yasa Allah yace yuharibuna Allah wa rasulahu suna yakar Allah da manzon shi sai malamai suka ce kaida duk abin da ya shafi abin da ya shafi biyayya ga Allah da abin da ya shafi addinin Allah da al'ummar musulmi Allah galibi yakan jingina abin zuwa gare shi kai tsaye kamar dangane da riba ne da yake cewa innal ladina
taf'alu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasulihi
farkon ayat wal ladina amanu taqullaha
ayyuhal ladina amanu اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
الله يتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كما سيماني كتصورا الله وذروا ما بقي من الربا هو صد أبن دي شورنا ربا إن كنتم مؤمنين إن ديكم مؤمنين سي الله يتي فإن لم تفعلوه وإن لم تفعلوه إدنبك أي كتابة فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأنا مكو شيلا ana baku invitation card na ku zo ku yaki da Allah da manzon Allah to kun ga anan ba ana nufin yaki da Allah bane kai tsaye ana nufi yaki da al'ummar ainihin wato ubangiji ma'ana maciyin riba kamar ya dauki makami ne ya je yana yakar Allah an faɗa haka ne dan amunana aikin da yake aikatawa a kuma kausasa harshe a kansa wajen mayar masa da martani da raddi hine yace fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi yace wa in tubtum in kun tuba falakum ru'usu amwalikum to lalle dukiyarku uwar kudinku ta tabbata gare ku ta kuci la tazlimuna wa la tuzlamuna ku ba ku zalunta ba sannan ba a zalunce ku ba sannan da Allah ya zo yana magana akan yubaya'a al-ramma yace innal ladina yubayi'unaka
innal ladina yubayi'unaka إنما يبايعون الله ورسوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ورسوله
يد الله فوق أيديهم شكرا لك على رمى الله يتي إن الذين يبايعونك للي وأن نسكي مكة مبايع أياك النبي محمد innama yubayi'una Allah sani dai cewa suna yi wa Allah menene
innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
الله يسكى على رمى الله يتي إن الذين يبايعونك للي وأن نسكي مكا مبايعة إنما يبايعون الله سنده سنا يوى الله مبايعة يد الله فوق أيديهم حنن الله ناسما حننس mubaya'a shine ka zo ka mika hannu kai tsaffa wa manzon Allah cewa ka yadda da dukkanin abinda annabi ya zo da shi na shari'a na doka na musulunci annabi ya rike hannunka ka rike nasa to da waɗanda suka zo suka yi wa manzon Allah mubaya'a haka sai Allah ya ce ni suka yi wa mubaya'a kuma hannuna na sama hannunsu shin da Allah suka yi hannu da hannu amma Allah ya faɗa haka ne don ya nuna wato kyawun aikinsu da girman abinda suka yi don a nuna cewa abu ne mai daraja abinda suka yi amma ba wai sun yi mubaya'a ne mubasharatan da Allah subhanahu wata'ala ba. To kamar dai yadda muka faɗa a can da yadda muka faɗa a nan, to haka kuma yake a nan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Sani dai sakamakon waɗanda suke yakar Allah, an faɗa haka ne saboda a nuna munin aikinsu. Wa rasulahu, kuma suke yakar manzon Allah. Wa yas'auna fil ardi fasada, kuma suke yada barna a doran ƙasa. Allah yace an yuqattalu, sakamakon su shine a menene? A kashe su, aw yusallabu, ko kuma a tsire su, aw tuqatta aydihim wa arjulihim min khilaf, ko kuma a tsinke ko a yanke kafafunsu da hannayensu a bisa sabani, aw yunfaw min al ardi, ko kuma a ainihin wato menene, kore su daga doran ƙasa. Allah yace zalika lakum khizyun fil hayatid dunya, wannan yawwa fid dunya, zalika lakum khizyun fid dunya, wannan sakamako ne na wulakanci da cin zarafi da ainihin wato tabewa a nan duniya. Walakum fil akhirati azabun azim, a lahira kuma suna da azaba mai girman gaske. Allah yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi, sai ko waɗanda suka tuba tun kafin ku samu damar kama su. Ma'ana dan fashi ne, kafin a kai ga kama shi sai yace ya tuba, shikenan wannan sakamakon ba zai haukar sa ba. Me kashe mutane ne, kidnapper ne, kafin a kai ga kama shi sai yace ya tuba, shikenan sai a rabu da shi. Shine illal ladina tabu min ba'd min qabli an taqdiru alayhi, sai fa waɗanda suka tuba tun kafin ku samu dama a kansu. Allah ya ce fa'alamu, ku sani su irin waɗannan, anna allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai rahama. Sai malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ya ce sakamakon su shine an yi sallahu, to wannan irin an yi sallahu shine, wasu malamai suka ce ma'anar wannan shine a kama mutum da ransa, a samu wani itace mai tsini a kafa shi kaman pole wire, sai a kama shi sai a tsire shi a jiki. Wannan ya danganta dangane da sakamakon aikinsa, idan aikin da ya yi yana da alaka da irin wannan, to shi ma sai a masa irin wannan. Misali za ki ga wani daga cikin 'yan ta'adda za su kama mutum manan su kashe shi kuma su daddatsa namansa, to irin waɗannan idan mai hukunci daga cikin alƙalai da aka kama mutum ne irin wannan ya yi masa irin wannan kisan, ya kashe shi ya tsire shi, ko aka tsire shi da ransa ya gama wutsul-wutsul har ya mutu, to ya yi daidai idan sarki ko kuma hukuma ce ta masa wannan hukuncin. To haka suka ce ko kuma ya zama sai an kashe shi ne gawarsa sai a ɗaure ta a jikin wani itace, ba wai za a tsire shi da ransa ba ne, za a ɗaure gawan ne a cikin wani itace don mutane su zo su ga abin da aka aikata masa, don su nesanci irin aikinsa. Ku suka ce wannan shi ma ya halatta ana yin wannan, amma wannan duka yana da alaƙa da shine hukunci alƙali, wani irin hukunci zai yanke wanda ya wannan aiki. Suka ce ko kuma ya zamto hukuncin ya ɗauki ma'anar irin aikin mutum, wato sai ya zamanto an yi ƙattalu liman ƙatala, aw yi sallabu liman ƙatala wa akhadhal mala, aw menene tuqatta aydihim liman akhadhal mala wa lam yaqtul, ina fata an fahimta, aw yunfaw min al ardi liman khawwafa, wato wanda yayi kisa to a kashe shi shi ma, wanda yayi kisa ya kwace kudin mutane a kashe shi kuma a me a tsire shi, wanda ya kwace kudi bai yi kisa ba a yi menene a ainihin wato yi masa me a yanke kafarsa ta dama da hannunsa na menene na hagu, wanda kuma ya ɗauki makami ya firgita jama'a, suka ce shi kuma a kore shi a doran ƙasa. To a nan sai suka ce ma'anar kora a doran ƙasar shi ne ɗayan biyu, imma dai alƙali ya ba da hukuncin cewa daga yau Najeriya ta koruwa na daga kasancewarsa ɗan ƙasa, don haka ko dai ya yi tsari ko ya yi kamar ko ya yi koma ina ne zai yi a duniya, shi ne auyin fominal arbi, ko kuma a'a
a kama shi a kai shi kurkuku a daure shi daure rai da rai ba shi ba fita har zuwa mutuwarsa inda koda a ce ai ba a kore shi a gari ba amma ya zama kaman ba dan gari ba tunda baya wata zurga zurga kamar yadda kowa yake yi suka ce to duk wannan zai iya dauka malaman da suka ce ai irin wannan suka ce idan ya zamanto alƙali zai yi hukunci kenan zai duba kalar aikin da mutun yayi sai ya yanke masa hukunci daidai da aikin sa idan kisa yayi sai ya kashe shi idan yayi kisa ya ɗebi dukiya sai a kashe shi kuma a tsire shi idan kuwa ya karbi dukiya ne bai kisa ba to sai a yanke masa kafar hagu da kafar dama idan kuwa tsoratarwa yayi to sai a kulle shi a gidan kurkuku ko kuma a kore shi a ƙasa wasu malamai kuma suka ce audin nan litakhayir ne zabi ne aka bawa ainihin wato wane ne a alƙali domin audin nan zaka fa'idantar da takhayir ne kamar yadda da yazo magana akan wanda yayi kisa a halin yana yayi farauta a halin aikin hajji ko yace fadza'un mithla ma qatala minan na'am sai yace me au menene au kafaratin ya wa da'amu miskini li yaduqa wa bala amrihi ko adul zalika siyaman li yaduqa wa bala amrihi kaga wannan takhyir ne zabi ne ya danganta daga yanayin karfin sa idan zai iya bada kwatankwacin abin da ya kashe na me na farauta to sai yayi in ba haka bai ci yadda menene miskini kaga wannan zabi ne to haka wanda yazo kafara shi ma aka kawo wannan audun li takhyir an gane maganar da kyau ko to saboda haka suka ce litakhir ne kuma wannan magana ita ne tafi inganci cewa audin nan takhir ne kawai ya danganta daga alƙali idan ya ga zai ainihin wato kashe shi ya kashe shi in ya ga zai ainihin wato tsire shi ya tsire shi in ya ga zai wane ne zai kore shi a doran ƙasa ko a sare kafarsa ta hagu da hannunsa na dama duka ya danganta daga gurin alƙali kamar yadda malamai suka yi bayani to yanzu dan Allah idan da duk waɗanda suke barnar kashe mutane ana yi musu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu za a ci gaba da yin kisa jama'a ba za a dinga yi ba saboda duk wanda yake kisa ai shi ma baya so a kashe shi wanda yake sare wasu ai shi ma baya so a sare shi ashe kenan da za a dinga zartar da ire-iren waɗannan hukuncin a ƙasar nan dangane da kashe mutane da wasu suke yi wallahi da an daina kashe-kashen da ake yi a yanzu amma sakamakon idan an kama mutum za a kulle shi na ɗan kwanaki ai belin sa ya fita ya ci gaba da harkokinsa yasa kisan ya kiye menene ya kiye ƙari yasa Allah madaukakin sarki yace wato walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaquna a cikin qisasi kuna da rayuwa malamai suka ce ka duba wanda ya kashe shi ma an kashe shi ina rayuwa take anan babu duk an mutu ne gaba daya amma sai Allah ya ce a cikin haka akwai rayuwa me ake nufi da wannan shine idan dai mutum zai kashe shi ma a kashe shi za a bar mutane su ci gaba da rayuwa ko ba za a bar su ba za a bar su to shine walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaquna yasa larabawa suna da wata magana tun a zamanin jahiliya tun kafin safar wannan aya suna cewa akthirul qatla liyaqilla alqatl ku yawaita kashe wanda suka kashe ku dan a samu karancin kisa wannan tun a zamanin jahiliya suke da wannan ibara suke magana da ita cewa ku dinga yawaita wanda duk yayi kisa ku kashe shi idan kuna yin haka za ku samu karancin kisa to wannan shi yasa kuke gani yanzu kashe-kashe a Najeriya da sauran sassan duniya ya ki karewa saboda an ki bin waɗannan dokokin na Ubangiji subhanahu wata'ala an ki zartar da su akan wanda suke wannan barnar yasa ba zai yi wa a daina kashe-kashe ba sai dai kawai wanda Allah ya kubutar shikenan wanda kuma Allah ya sa ajalinsa ne babu yadda aka iya Allah ya kiyaye to sai malamai suka ce da Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim tun kafin ku samu damar kama su wato ana nufin idan dan fashi ko dan kidnapper ko wanda daga cikin yan ta'adda ya fito ya bayyana tubansa karara ya jefar da makamai kafin akai ga damkarsa haka ta faru suka ce to a yafe mishi yasa aikin da malam Ahmad Gumi yake yi na kokarin shiga yayi wa ƴan ta'adda nasiha su tuba ba karamin aiki ne mai kyau ba fa saboda idan sun tuba na farko an daina kashe jama'a haka ne su ma kuma sun tsira da ne da rayuwarsu saboda haka aiki ne mai kyau idan mutun ya tuba a rabu da shi amma in har sai da aka kama shi sannan yace ya tuba to kamar mai zunubi ne sai da ga yaga mutuwa mala'ika yazo zai tuba kin wannan tuban Allah zai karbe shi ba zai karbe shi ba kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar to kamar haka ne dan haka idan aka kama shi kafin ya tuba to za a zartar masa da hukunci amma idan ya tuba kafin a kama shi to malamai suka ce a rabu da hikar aka fi shi Allah ya shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah babu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.